sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Ma wasu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta su ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya haka kuma na iya samun mu alfa radio na kuma sun da ke kasar Ghana su ko masu na'uran computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masare assalamu alaikum barkamu da haka yanzu din ma Fladan Ibrahim a yau ne tare da Safina Tsara Sodangi da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawowa da wannan daren domin gabatar da wani sabon shirin a cikin shirin zamu kawo muku rahoton yawan makamai da suka yi wayeta a hannun jama'a a jihar Plateau sai kuma korar wata jami'ar kiwon lafiya da yar kasar Switzerland da jamhuriyar Niger ta yi idan muka je kuma Lagos zamu kawo muku rahoto akan amincewa da gwamnati yayi da ban takarar da aka zaba amma yau kuma muna so ne ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku akan me kuke ganin ya kamata gwamnati ta yi domin kaucewa mallakan makamai a hannun mutane ba bisa ka'ida ba sai kuma Rilwan Muktar Abbas ya kawo muna labarin wasanni amma a takaice amma fa duk waɗannan sai kun ji yadda duniyar ta wuni
jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya Wani babban jami'an kasar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin kasar ba ta goyen bayan kirkiro kotun laifuffukan yaki wani muhimmin bangare ne na yarjejeniyar kawo zaman lafiya da bangarorin kasar suka sake jaddadawa kotun da aka bada shawarar kafawa za ta kunshi alkalan Sudan ta Kudu da kwararru akan laifuffukan yaki na kasashen ketare wanda aikin su ne gurfanar da wanda ake zargi da aikata ki da aikata kisan kiyashi a lokacin yakin Sudan ta Kudu da ya dauki tsawon kusan shekaru 5 jami'an kungiyoyin jama'a sun ce ya kamata a kafa kotun ba tare da bata lokaci ba dan kawo ƙarshen rashin adalci da yayi yawa a kasar Sudan ta Kudu da yake magana da manema labarai a Juba a cikin wannan satin ministan labarai Michael McQuay ya bayyana kotun a zaman wani makamin dabara kokarin hanbarar da gwamnati daga kasashen Amurka, Burtaniya da Norway McQuay ya ce duk wani abu da zai kawo cikas ga kokarin kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiya ba za mu yarda da shi ba amma ya kamata kasashen nan uku da sauran kasashen yankin su baiwa samun zaman lafiya fifiko Sabon shugaban Iraki Barham Salih ya karbi mulki daga shugaba mai barin gado Fuad Masum a yau Laraba a wani biki a fadar shugaban kasar a birnin Baghdad wanda ya bada damar kafa sabuwar gwamnati kusan watanni 5 da suka wuce ƴan majalisar Iraki suka zabi Salih sanannen dan siyasar Kurdawa da ƙuri'a da 329 da ya kada abokin hamayya mai ƙuri'u 291 A wata yarjejeniya ta shekarar 2003 wadda ba a hukunce ba lokacin da Amurka ta jagoranci mamaye Iraki dan Kurdawa ya rike mukamin shugaban kasar yayin da Prime Minister ya kasance dan Shi'a kakakin majalisar kuma dan Sunni zaben wani mataki ne mai muhimmanci na kafa sabuwar gwamnati wanda ƴan siyasa suka kasa kafawa tun zaben da aka yi a watan Mayu Labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Karancin kayayyakin abinci da magunguna da ruwa da kuma mai yana tilastawa mutane ficewa daga wuraren da girgizar kasa ta yi wa barna a kasar Indonesia. A yayin da kungiyoyin agaji suke bayyana damuwa akan waɗanda aka bari a baya ciki har da dubban yara. Sa'annan kuma rahotanni na cewa a saboda bacin rai dangane da tafiyar hawainiyar jigilar kayayyakin agaji daga gwamnati mazauna garin suna balle shaguna suna satar abincin da za su ci tsabtataccen ruwan sha da sauran kayan masarufi tuni shugaba Widodo ya ba da umarnin asar taimako da kasashen ketare zuwa ga Sulawesi Mai ɗakin shugaban kasar Amurka Melania Trump ta ci gaba da ziyarar mako guda da ta kaiwa wasu kasashen Afirka a yau Laraba. Mrs. Trump ta raba barguna da kayayyakin wasa na jarirai da iyayensu a wata asibiti da ke babban birnin Ghana ta Accra jim kaɗan bayan isar ta jiya Talata. Uwar gida Melania za ta yi amfani da ziyararta a kasashen Ghana, Malawi, Kenya da Masar don faɗaɗa da kuma inganta shirinta mai taken ka zama gwarzo a duk abin da ka sa a gaba. Dabara da zai mai da hankali akan inganta rayuwar ƙananan yara da lafiyarsu.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro rahoton da koka da hukumar samar da zaman lafiya a jihar Plateau game da yawaitar makamai a hannun jama'a ba bisa ka'ida ba. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Hukumar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta bayyana takaicinta kan yawaitar makamai a hannun jama'a wanda tace shike rurutu wutar rikici a wasu sassan jihar. A cikin yan kwanakin nan dai da aka samu tashin hankali a wasu unguwannin cikin garin Jos, bayanai sun nuna da cewa jama'a da dama sun mallaki makamai ba bisa ka'ida ba, lamarin da ya haddasa rasa rayuka da kone dukiyoyi da dama a sassa daban-daban a garin Jos. Shugaban hukumar wanzar da zaman lafiya da sasanta al'umma a jihar Plateau, Joseph Lengman, yace gwamnati da hukumomin tsaro za su dukufa wajen tabbatar da jama'a sun mika makaman da ke hannunsu.
Wannan abin da ya faru dai abin tunde ga ita al'umma abu ne gaskiya da kuma kowa ya kamata ya nuna bata ran sa kai. Zaman lafiya kamar da muka saba cewa ya fi zaman da sarki, gwamnati na kokarin da ta kawo kanin da zaman lafiya na kware, amma kuwa kamar akwai mutane wasu mu da ba sa son zaman lafiya na kware a wannan jiha, shi yasa shi da muke tashi hankali na kwanan nan.
To akwai yawaitar makamai musamman a hannun al'umma duka, me gwamnati take don tabbatar da cewa wato ko dai an kwata waɗannan makamai ko dai al'umma ba su mallaki makamai ba?
Kuma gwamnati za ta yi kyakacin kokarinta don ta ga cewa ta karɓi ko ta kwace duka makamai da aka koye a gidaje musamman a Jos North da Jos South a duka wuraren barikin da. Dole ne mai aiki da jami'in tsaro, dole ne al'umma kuma ta da kai har ma ga bangaren ita wannan zance na koye makamai a gidaje. Dole mu ciro wannan makamai, dole mu nemo su mu ciro su domin a mika wa gwamnati, a mika jami'in tsaro domin zaman lafiya na kwari da tabbata a wannan jiha.
To akwai sakonnin ƙarya da na gaskiya waɗanda al'umma ke aikewa wanda suna ingiza wutan wannan rikicin?
Gaskiya kin ga wannan labarbaru na ƙarya da ake yawo da shi bata gari ne sosai da na kaɗan ba, wato yana kawo tashin hankali. Dole ne mu haɗa kanmu mu ga cewa mun cimma burin wannan komai na tsara da irin wannan mutane da suke kawo labarbaru na ƙarya.
A halin da ake ciki kuma jami'an tsaro da ke aikin yasar wani tafki da ke yankin Duradu a ƙaramar hukumar Jos ta Kudu sun gano wata mota ƙirar bus mai cin mutane 18 a cikin tafkin. A makon jiya dai jami'an tsaron sun gano motar tsohon janar Idris Alkali a cikin tafkin da ya bace a cikin jihar Plateau ranar 3 ga watan jiya. Duk kokarin da na yi don jin ƙarin bayani daga kakakin rundunar da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau, Manjo Umar Adam ya ci tura, domin kuwa na kira wayarsa bai ɗauka ba. Na kuma aika da saƙon karta kwana, amma har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto bai maido min da ansa ba. To sai dai dokar taƙaita zirga-zirga da gwamnatin jihar Plateau ta sanya a ƙananan hukumomin Jos ta Arewa da Jos ta Kudu daga ƙarfe 10 na yamma zuwa ƙarfe 6 na safe na ci gaba da aiki. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
To daga Jos a Nigeria sai kuma jamhuriyar Niger, inda mahukuntan kasar su kori wata ma'aikaciyar kiwon lafiya domin ta share ƙarya. Ga Sulaiman Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A yanzu ziyarar da ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ke gudanarwa yanzu haka a karkarar magariya da ke yankin Zandar Tawagar da ta hada da shugaban kungiyar kasa da kasa ta MSF Swiss Nation Niger, aka gano cewa bayanan da Madam Anne Pite ta bayar a makon jiya, wanda yake cewa yaro 10 ne ke halaka a kowace rana a wannan yanki sakamakon tsanantar masasar cizon sauro da cutar tamowa, babu karshen gaskiya a tare da shi.
Kun ga inda mun ka bude register wanda ake gwada mutuwar yara cikin ma wata wanda ya shude September 2 zuwa 30 ga rai, su 10 mun ka iske wanda sun kamu da cikin wannan wata. In an ka doka bisa fadin duka jihar magariya ko department ta magariya, abinda an ka samu adadin wadanda sun kamu da sarar cizon sauro 75,000 sosan kanzimin, cikin su an samu mutum 123 da sun karasa rayuwarsu. Kuma bisa tsawon wata 9 kenan zancen da suka wancan zancen ƙarya ne na cewa kamar mutum 10 duk ini.
kungiyar Medecins Sans Frontier wacce yake daya daga cikin kungiyoyin da ke yi wa gwamnatin Niger rakiya a fannin kiwon lafiya ta nisantar da kanta da abinda wannan jami'ar kiwon lafiya ta faɗa a wata bidiyon da aka yada a shafukan sada zumunta a makon jiya. Saboda haka gwamnatin Niger ta buƙace ta ta gaggauta ficewa daga kasar cikin awowi 48 bisa dalilan da minista Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai.
Da mun ka tambaye ta minista te wannan abun da kwarin ta ce a ita an ce ta yi da baya ta kasa faɗin wanda ya ce ta yi wannan abun. Shi shugaban kungiyar wanda ake ce ma representant PAI na MSF ya ce wannan ta yi shi ne da sunanta. Kenan tunda ta yi da sunanta kenan waye kamata a yi ma hukumci, ita ya kamata a yi ma hukumci, don haka an kai mata wannan hukumci da kunka gani.
Sai dai masu kare haƙƙin ɗan adam irin su Salisu Ahmadu na kadar da concertation da action citoyen na ganin rashin dacewar wannan mataki. Yana mai cewa ba a yi wa wannan jami'ar sa kai adalci ba.
To mine nata dan ta zo ta ce gashi abubuwan da ta gani a fuskan tren. To koda ya zama to kukun aika wani wanda yake ba da rahoton bamban nata sai a zo a gama rahoton guda biyu a ga me za a tace me za a amfani da wannan kutukan bangaren guda biyu.
Masasar cizon sauro na daga cikin cututtukan da masana suka saka a sahun gaban waɗanda suka fi halaka yara ƙanana a ƙasashe masu tasowa musamman dai a nafiyar Afirka. Haka kuma jamhuriyar Nijar ma bata tsira ba daga wannan matsala. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sai.
To daga Niger kuma zamu koma Najeriya inda gwamnatin jihar Lagos Akinwumi Ambode ya ba da kai buri ya hau domin ko ya ce zai goya ma wanda ya kada shi baya. Ga Babangida Jibrin da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode ya amince da sakamakon zaben cikin gida na jam'iyyar APC da aka gudanar wanda ya sha kayi. Gwamna Akinwumi Ambode a jawabinsa ga al'ummar jihar ta Lagos ta kafofin yada labarai ya kira ga al'ummar ta jihar Lagos da su marawa wanda ya ci zaben cikin gida goyon baya domin jam'iyyar su ta APC ta samu nasara a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa.
It is in this regard that I wholeheartedly congratulate the winner of the Lagos State APC primaries, Mr. Babajide Sanwo-Olu, and urge all Lagosians to immediately support our party's gubernatorial candidate.
Naga ya dace cewa intaya wanda ya samu nasara a wannan zabe na cikin gida da aka gudanar na jam'iyyar APC domin zama gwamna a zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa. Mr. Babajide Sanwo-Olu kuma ina kira ga dokacin al'ummar jihar Lagos da su bashi goyon baya domin aiki tukuru da yadda jam'iyyar mu ta APC za ta samu nasara a zaben da za a gudanar.
In the 2019 elections, I work for the success of our dear party.
Al'ummar jihar Lagos suka yaba da wannan mataki na gwamna Akinwumi Ambode shi ma wanda ya samu nasara a wannan zabe da aka gudanar. Babajide Sanwo-Olu ya bayyana cewa a shirye yake ya ci gaba da gudanar da ayyukan da gwamnan ya gudanar idan aka zabe shi a shekara mai zuwa. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida kuma kafin bude layukan mu a shakata da wannan.
Mai birge Hausawa, sashin mu yar Hausa.
Mai birge Hausawa, sashin mu yar Hausa. Mai birge Hausawa, sashin mu yar Hausa.
Ga cikin al'umma mai yawa tushe babu dani sashi Hausa da biyo matsayin ya zarce yan bayo.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To madalla mun samu kiran farko daga Plateau. Wane ne daga Plateau?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
To Kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya.
To, jihar Jigawa ce nan ce Filato. To, ja mu je Zaburansi.
To, a hakikanin kodai ke na da shirin ban san akan me kuke bayani ba.
Ikon Allah, to ka saurara. Mun samu cewa daga Kebbi, waye daga Kebbi?
Assalamu alaikum, kuna magana.
Wa alaikum salam.
Mai fata ya wuri.
To da sabe. Me ina hankalin kai karkata game da wannan batu?
To ni abin da na fahimta shine idan ana so a kawo karshen waɗannan makamai da suka shiga hannun matasa, don matasa ne. Sai an ki mataki na ba sani ba sabo, saboda manya ke sai waɗannan makamai suna ba matasa ɗan bangar siyasa. Babu iyansu ciki, babu ƙannansu ciki, babu wani dangin su a ciki. An ɗauko makaman gani an ba matasa domin su je su kashe kawunan su. Alhali su waɗanda suka sai makaman nan ƴaƴansu suna kasashen Ture suna karatu. Amma sun ba diyan talakawa bindigogi suna tada hankali a kan suna kashe kawunan su. To ya kamata imma mutum yayi kaki kamar albasa aka kama shi yana da hannu wurin ba matasa waɗannan makamai. Sa hukunci daidai da laifin da ya aikata, wannan su je kawo karshen tashin hankula da muke fama da su a Arewa da ma ƙasa baki daya.
To Allah sa wannan shawara naka zai kai ga kunnin mahukunta domin ɗaukan mataki. Muna Bauchi, waye daga Bauchi?
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio.
Wa alaikum salam.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ra'ayina dai ina ga duk gaskiyar magana, duk wani wanda zai ba da makami ma wani yaro ko wani matashi ba daidai ba ne a tura yara su tafi makaranta su yi karatu a ba su ilimi, amma rike makami ba daidai ba ne ko kaɗan ba mu goyon bayan wannan. Kuma muna kira ga shikarsu shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya kawo doka, duk wani wanda ya tada hankali ko kuma zai sa yara su yi shaye-shaye da a ba su bindiga a cire shi a duk wani harka ma na siyasa. Na gode mai magana.
To mun gode Ayuba. Mun je kuma Kaduna, waye a Kaduna?
To assalamu alaikum, sunana Akarami daga shi Akar Goyi Maki Kaduna, shugaban kungiyar mutallaka na kafar jihar Kaduna.
To da mu je Akarami, na hankalin kai karkata kan
wannan. To a matsayin mu dai na talakawa, tsakanin da Allah kun ga dai wannan magana makamai ba ma Filato ba, amma dai na Filato ya nuna to tsakanin Allah sai dai a ta'addaa. Amma Najeriya ba mu da wata kwarewa ko wani kishi na ganin cewa an kwace makamai hannun al'umma. Kai mun sha gani custom ma sun sha kama makamai kontinoni, amma ba mu sani ina kare da wannan makamai ko kuma da ka shigo da su ko kuma su aka hukunta. To ina ga kuka na kan.
To yanzu aka rame shi kenan. Shikenan ba abin da za a yi.
Abin da za a yi shi na gama kawai malamai na musulunci na kiristoci su shigo da gama al'umma cewa munin da kuma abin nan inda da musulunci ga gaba kiyama idan ya kashe wani da makamin da ya aje a cikin giranci. To idan mutane tsoron Allah kila wurga shi a Masai ko a Rabi ko a Rijiya ko a Nuri, amma dan jaman tsaro ne tsakanin Allah ko kuma cikin zuwa da Allah da yake, amma na rikicin kirki su ba ta kashe mutane a kowane mutane ba tare an kauna, amma makamai a kowane mutane iri Allah zai kawo sauki.
Amin summa amin Akarami. Bari mu je Naija, waye a Naija?
Ibrahim ne wanke hula a garin Maigode a can ba.
To Ibrahim Maigode, me ra'ayinka game da batun da muke tattaunawa?
Gaskiya ra'ayina akan wannan tattaunawa da ake yi, to gaskiya akwai lazimin hukuma, don saboda ka dubi irin kwantinoni da jirage da ake kama da makaman da ake shiga da su Najeriya, amma har yanzu sai mu ji shiru kamar shuka dusa. Wannan makaman za a rarraba su a inda duk inda zai kamata ba za a rarraba su. To kaga ko shawo kan wannan al'amarin yana da wahala. Makamin da aka kama da aka shigo da shi a bididdigin makamin na shi, wata ƙasa ke ba Najeriya wannan makamin take ba wani 'yan ta'adda da sauran inda da rige kamata shiga hannun su ba, to hakan ya kamata su yi, amma ba haka a ga gaskiya da wahala.
To Allah ya kyauta. Waye a Kaduna? Mun samu kira a Kaduna. Waye daga Kaduna?
Barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga gasa Kaduna tarayyar Najeriya.
To Murtala, me ra'ayinka?
To lallai shawaran da zamu ba manyan 'yan siyasa da sarakunan gari garurukan nan na Jos suna da hannu a ciki, muna zargin su. Ya kamata kuma gaskiya
kana da hujja? Ba za ka zargi mutum baka da dalili ba.
Ko tsaya mana kaji ai ka ai ta zana babaji ta ka rufoto daga din sojan da aka je wannan irin da ka ake zuwa kaje ya fashi a ruwa da motsi a lokacin Obasanjo a zaki biyu an ya tsawo mataki a zariya wasu tare majalar hanya an kaje su wa'annan dole a tsawo mataki don a tabbatar da adalci a kasar nan kai wannan motar sojan nan da aka samu a ruwan nan.
To mun gode Murtala ra'ayi riga. Yanzu muna kira daga Naija, wai daga Naija.
Assalamu alaikum, sunana Dan Lami Joja ka daga jihar Naija Nigeria.
To Dan Lami, na hankali kanka.
Madalla, a halin gaskiya abubuwan da yake faruwa a Nigeria. Gaskiya makamai da suke shigo Nigeria a halin yanzu. Gaskiya ina gani kamar abin zai shiga gwamnati. Duk abubuwan da yake faruwa da makamai, ina da ce akwai wanda suke a ce ga yan fashi nan suna fashi da makamai, wala ba wanda zai je wurin nan. Ba kuma da zai yazo a wurin.
To me ya kamata yi?
Ga abin ya nuna a shi.
Me ya kamata yi sai a kyale?
Abin ya nuna matakan da ya kamata a ɗauka in aka ce ga yan bashi koko suna ana fashi sai ya kamata hukuma ta tashi tsaye a ɗauki matakai akan abubuwan da yake faruwa amma kullum yau a jina yau daban gobe na wancan daban gaskiya al'amuran da suke faruwa a ƙasar nan gaskiya ya yi yawa ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta ɗauki mataki akai.
To mun gode Dan Lami, bari mu je Taraba kuma waye daga Taraba.
Cindo ne Cindo.
To Cindo. Ja mu je.
Cindo daga gaskiya local government jihar Taraba.
To me ra'ayinka?
Ra'ayina da yake tafiya shine ya kamata gwamnatin tarayya ta yi bincike akan makaman da yake shiga har ya shiga wajen talakawa har a ta'addanci ya shiga.
To baka su mutanen gari ba rawan da za su taka a wannan al'amari? Ba wani gudunmawa da ya kamata su baya?
A yi rawan da za su taka shi ne abin da yake faruwa har makaman ya shiga hannunsu ta ina ne ya shigo. Ai, shi ne rawan da ya kamata gwamnatin tarayya ta bincika har ta yi wannan kama makaman.
To mun gode cin da kwarai da gaske. Yanzu bari mu je Maiduguri. Waye a Maiduguri?
Musa wanzan ne daga Maiduguri.
To Musa wanzan, ja mu je.
Hello?
Muna jin ka Musa mai wanzan.
Abubuwan da ya kamata da hukumomi su dauka akan akan makamai da yake shigowa kasashe kuma har yake shiga hannun talakawa. Ya kamata manyan malamai na addinai su wayar da kan al'umma da matasanmu.
To mun gode kwarai Musa wanzan da wannan shawara taka. Bari mu je Kaduna kuma waye a Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
To sunana Prince Abubakar daga kasuwar magani a jihar Kaduna Nigeria.
To Prince Abubakar me ra'ayinka?
To gaskiya magana ni ra'ayina anan kuma shawara ga gwamnati mataki na farko shine a tsaida adalci a dukkan matakai a wurin su musamman su shugabanni da alkalai na ganin cewa domin kuwa wasu daga cikin masu mallakan makaman nan suka mallake su ne domin kare kansu sakamakon yanda aka ga harkan shari'a ya tafarfarce idan aka sassaru wani dan uwanka ko aka kashe shi ko ka kai wurin hukuma ba za a dauki wani mataki ba to kana tunanin kila kai ma nan gaba wannan abin zai iya faruwa da kai sai ka da kila mallaki dan wani dan karamin makami wanda kila koda wani yayin kuru kai ma za ka dan tashi kare ke to matukar ka ci adalci ya tsaya a sosai a matakai daban-daban na kotunanmu da.
To mun gode kwarai Prince Abubakar lokacin muna halin nasa iya kawai da zamu dauka kenan a yau din nan sai gobe idan mun bude layuka muka bada wani maudu'i kuma a kira abin ra'ayi. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu zo ma labarin wasannin ne da Black Stars din Ghana inda mai koyar da Black Stars wasa Kwesi Appiah ya ambata sunayen 'yan wasa guda 23 waɗanda za su shiga karawar da Black Stars za ta yi da ƙasar Saliyu a shirin nan na cin kofin Afirka na shekara ta 2019 gasan samun cancanta shiga wannan wasa a Baba Yara Sports Stadium da ke Kumasi nan ƙasar Ghana. Captain Asamoah Gyan ya samu dawowa cikin tawagar ɗan wasan bayan an fidda sunan shi a cikin tawagar da sun ka isa Nairobi kasar Kenya. Black Stars din nasu soma zaman sansani a ranar 8 ga watan October shekara ta 2018 kuma kasar Ghana kamar yadda aka nuna a ranar 11 ga wannan wata na October da su kara da salien din a Baba Yara Sports Stadium. Da cikin ɗan wasan da aka kira sun hada da mai tsaron gida Richard Ofori wanda ke wasa a Maritzburg Africa ta Kudu da Lawrence Ati wanda ke wasa a kasan Faransa sai Felix Anan kuma sai Asante Kotoko da Harrison Afo John Boy da Limo Agbanyaga sai kuma Daniel Amati da kuma Andy Yadum sai Nicolas Opuku Jonathan Nelson da kuma Isaac Saki sai Mubarak Wakasu sai Kojo Asamoah da kuma Alfred Duncan da Christian Achu da Thomas Ejepon sai Nana Ampuma da kuma Thomas Party sai Asamoah Jan da Bernard Mensah da Majid Waris sai kuma Emmanuel Barton da Bochia Dum da ke wasansa a Red Star Belgrade kasar Serbia. Tsohon shugaban kungiyar kwallon kafar kasar Ghana Dr. Nyahunyahu Tamaklo ya nuna cewar yana da imanin cewar Kwasiyanta ce dai samu tsallake rijiya da baya bayan jankunin da hukumar FIFA ta yi masa ba kuma ya gama wannan dakatar da shi da aka yi har kuma an kara masa wani kwanaki guda 40 biyar yace yayi imanin Kwasiyanta ce zai samu afuwa daga hukumar FIFA ya faɗi haka ne a wata fira a wata tashar nan binnan Accra da ake cewa Star FM. Tsohon captain din Black Stars Seven Appiah ya samu karramawa daga kungiyar nan ta kwallon kafar kasar Turkiya Fenerbahce dangane da gudummuwar sa da dagewa da yayi tsawon shekaru biyu da rabi da yayi a wannan club. Tsohon dan wasan Juventus da kuma kasar Yoruba Diego Lugano shi kuma na a cikin waɗanda labun ta karrama su tare da basu allan girma. Zinedine Zidane ya nuna sha'awarsa kuma yana tsananin dukin samun ko yadda Manchester United wasa kuma ya shirya har ma ya fara daukan darasa na English wanda zai shirye da shi kama aiki a Old Trafford. Kuma Jose Mourinho a United dai na a cikin wani irin matsatsai saboda rashin samun soma kakan bana da kyau da kuma irin rashin fahimtar juna da ke tsakanin su da Paul Pogba. Da wannan kuma muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma ga shirin mu na ƙarshe labarai amma wannan kara ta kai ce.
Wani babban jami'in kasar Sudan ta Kudu ya ce gwamnatin kasar ba ta goyen bayan kirkiro kotun laifuffukan yaki wani muhimmin bangare na yarjejeniyar kawo zaman lafiya da bangarorin kasar suke sake jaddadawa. Kotun da aka bada shawarar kafawa za ta kunshi alkalan Sudan ta Kudu da kwararru akan laifuffukan yaki na kasashen ƙetare wanda aikin su ne gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata kisan kiyashi a lokacin yakin Sudan ta Kudu da ya dauki tsawon kusan shekaru biyar. Sabon shugaban Iraki Barham Salih ya karbi mulki daga shugaba mai barin gado Fuad Masum a yau Laraba a wani biki a fadar shugaban kasar a birnin Baghdad wanda ya bada damar kafa sabuwar gwamnati. Kusan watanni biyar da suka wuce ƴan majalisar Iraki suka zabi Salih sanannen dan siyasar Kurdawa da ƙuri'a 329 da ya kada abokin hamayya mai ƙuri'u 291. Karancin kayayyakin abinci da magunguna da ruwa da kuma mai yana tilastawa mutane ficewa daga wuraren da girgizar ƙasa ta yi wa barna a ƙasar Indonesia a yayin da ƙungiyoyin agaji suke bayyana damuwa akan waɗanda aka bari a baya ciki har da dubban yara.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa sai gobe da safi ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdi ke shiryawa ta kuma ta gabatar. Yanzu a madun kuwa da kuwa nan sashen Hausa musamman ita safinar Sarah Sudan ke taimaka mun gabatar da shirin sai Julie Creation da ta bada umarni da injiniyan mu Cedric. Ni Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa kwan lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.